الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شرند ليا قوتا جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكزوا مدينة دبو ليا دريه دا أربعين دا شدا، wadda ta yi daidai da 23 ga watan 11 miladiya ta 2024. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fi Fiqh al Malikiyya. Littafi ne na Dr. ko Professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 14 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan al-matlabu thalis, wato a usulul madhhab. Mun ji wato ginshiki ko tubalin da aka gina mazhaban Malikiyya a kansa. Akwai al-usul al-amma, wato usulul amma, mas'ala ta farko kenan, usulul amma. Kamar yadda muka karanta Imam Malik, Imam Daril Hijra, ba shi bane ya rubuta wasu ka'idoji da aka gina mazhabarsa a kai, kuma daga tushen wannan wato usul din aka gina ko aka fitar da al-ahkamul far'iyya. Da haka Imam Malik shi ma kamar Imam Abu Hanifa ne, shi Imam Abu Hanifa shi ma babu wasu ka'idoji ko wasu usul wanda ya gina mazhabinsa a kai. To haka shi ma Imam Malik, sabanin Imam Shafi'i, shi Imam Shafi'i ya rubuta wasu ka'idoji waɗanda a ƙarƙashin wannan ka'idojin yake yin istinbadin hukunci. Ya kuma ambaci wasu dalilai da suka sa shi la'akari da waɗannan ka'idojin, da kuma matsayin waɗannan ka'idojin na shi Imam Shafi'i wajen kafa hujja. Sai dai shi Imam Malik, Imam Daril Hijra, bai ambaci wani usul al-fiqhiyya, wato wasu ka'idoji irin na fiqhu waɗanda yake istinbadin hukunci ta ƙarƙashin su ba. Face dai abin da ya ishara zuwa gare shi ta hanyar rubuta wasu fatawoyinsa da kuma mas'aloli da ya tattauna a kansu, da kuma wasu hadisai waɗanda suke da isnadi, da kuma wasu waɗanda suke isnadin su tsinkakke ne, da kuma wasu isnadan waɗanda suke mursala, da kuma wasu balagad waɗanda su ya tattara ya kawo a cikin muwaddasa. Da haka Imam Malik wannan abubuwan da ya yi a cikin muwatta, fatawoyinsa, masail, ahadisul musnada wal munqati'a wal mursala wal balagat, to a ƙarƙashin su ne yau da kullun ana ta ganin ya faɗa a cikin ya maimaita anan, sai aka ɗauki waɗannan a matsayin su ne ma'auni ko kuma wasu ka'idoji da Imam Malik yake tafiya a kansu. Da haka sai ake ganin kamar su ne ka'idoji ko kuma usul na Imam Malik, amma ba shi bane ya rubuta cewa abu kaza usul dina ne, abu kaza
ka'ida ta ce abu kaza ka'ida ta ce ba shi ya rubuta ba kamar yanda Imam Abu Hanifa shi ma bai rubuta haka ba kawai dai yana zantarwa a cikin littafin sa na Muwatta yace fihi hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin sa akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi na Muwatta akwai maganganun sahabbai da na tabi'ai yace akwai kuma ra'ayoyi na wayanda nake ganin ni a ra'ayi na ko a fahimta ta abu kaza haka akwai abubuwan mas'alolin da na tattauna su amma wannan fahimta ta ce da kuma ijtihadi da kuma abin da na riski malamai a garin mu suna tafiya ko suna yin fatawa da shi shi ma na kan dan wani lokaci na kan tafi akan irin wannan ban fita daga cikin waɗannan ainihin wato al'amura ba wayannan wannan magana ta Imam Malik tana ishara zuwa ga wani daga cikin usul wanda Imam Malik ya jingina da su wajen ijtihadin sa da istinbadin sa al-fiqhiyya wato yana nuna cewa yana dogara da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da tabi'ai sannan yana amfani da ijtihadi da ra'ayi da kuma amalu ahlil madina manyan malamai na wannan mazhaba ta malikiya sune suka aikata wayannan abubuwan na abu kaza ka'ida ce wayanda zamu karanta sunan gaba kamar yanda fuqaha'ul madhhabul hanafi suka zo da wasu abubuwa waɗanda su ne kamar ainihin wato rassa suka bibiye su suka fitar da abin da ya inganta kuma abin da ya kamata ya zama usul da ya kamata qama alaiha istinbadu istinbadi in za a fitar da wani hukunci a kansu ya kamata a dogara a mazhabin Imam Malik da haka suka rubuta waɗannan usul din wadda istambaduha sun yi istinbadin wa'annan ala anna usul Malik akan cewa waɗannan su ne usul na Imam Malik wannan duk kusan yana daga cikin abin da muka tattauna a satin da ya wuce Imamul Qarrafi ya ambata a cikin littafin sa sharhu tanqihil fusul a inda ya ambaci cewa usul din mazhaban malikiya sune akwai alqur'ani akwai sunna akwai ijma'i akwai ijma'u ahlil madina akwai qiyasi akwai maganganun sahabbai akwai maslahatul mursala akwai al-urf wal ada akwai saddu zara'i akwai al-istishab akwai al-istihsan wasu daga cikin malamai ko wani daga cikin malamai ya sake buda su suka koma zuwa guda 17 kamar yanda al-sheikh Uthman ibn Fodi rahimahullah ya kawo su yace na farko wahiya aslul kitab akwai asulul kitab shi alqur'ani kenan asalin wato nassin alqur'ani wato in aka ce akwai annas akwai az-zahir in aka ce nassi shine abinda baya daukan ihtimali ma'ana ce guda ɗaya bata daukan ma'ana bata da fuska biyu duk wata hujja ko dukkan wata aya wadda bata daukan fuska biyu ma'anarta guda ɗaya ce tilo shi ake kira nassi akan mas'ala kaza sai aka kawo wata aya wadda baro-baro akan wannan abin take magana bata iya daukan waninsa shi ake kira nassi az-zahir shi kuma an kaje an ce nassi ne wannan dalili ne a cikin alqur'ani sai a ce nassi ne ko zahiri zahiri shi kuma shine wanda yana daukan ihtimali yana iya daukan abu kaza yana iya daukan kuma akasin wannan ma'ana yana daukan ma'ana fiye da ɗaya ko biyu wannan ya zama ihtimali to da haka akwai daga cikin usul na Imam Malik akwai asulul Qur'an asulul kitab akwai kuma zahiru al-Qur'an wato zahiru al-Qur'an shine ayar da Imam Malik yana hujja da ita akan abu kaza duk da tana iya daukan ma'ana fiye da haka tana iya daukan ma'ana biyu ko uku amma shi ya dauke ta yayin hujja da ita akan abu kaza to wannan ana kiransa zahirul kitab kamar yanda asulul kitab shi kuma shine abinda kamar yanda Allah ta'ala ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat to kaga umul kitab din sune asulul kitab wanda ma'ana ɗaya suke dauka wa ukharu mutashabihat sune kuma ayoyin da suna iya daukan ma'ana fiye da ɗaya ko biyu shine kaga zahirul kitab wa mafhumul kitab akwai madululul kitab da mafhumul kitab shi madlulul kitab shine abinda kai tsaye wannan ayar akan abu kaza take magana. Mafhumul kitab kuma shine tunda aka ce kaza to a karkashin kaza mun fahimci kaza, shine mafhumul kitab. Akwai abinda dalil wato madlulul kitab, sannan kuma akwai mafhumul kitab. To shi mafhumul kitab shine abinda aka fahimta daga alqur'ani. Watambihul kitab akwai abubuwa na jan hankali na alqur'ani. Qur'ani yayi tambihi akan kaza, to in ya fadakar akan abu kaza to kaga yana kushe kishiyarsa, to sai a gina hukunci shi ma akan tambihul kitab. Akwai dalilul kitab, wato dalilin wato abuna dalilul kitab shine kamar hujja ta alkitab ta alqur'ani, dalili wanda za a ce meye dalili abu kaza a ce kaza ne. So akwai abubuwan da Imam Malik yayi kafa hujja da dalilul kitab, wato in aka ce alkitab dinnan da asulul kitab da zahirul kitab da mafhumul kitab da tambihul kitab da dalilul kitab, duk wannan yana magana ne da shi alqur'ani kansa. To in ka fahimci wannan, to haka ita ma sunnar tana da waɗannan kashe-kashen. Akwai asulus sunna, akwai zahirus sunna, akwai mafhumus sunna, akwai tambihus sunna, akwai dalilus sunna, kamar dai shi ma wancan na alqur'ani, wanda shine wani dan uwa ya rubuto tambaya game da waɗannan. To shine na dan sake fada da bayani dan a fahimci me malai yake nufi ana. Sai malai yace amma za mu dan tattauna wasu daga cikin wayannan usul din da dan takaitaccen bayani. Sai ya fara kawo mana alqur'ani cewa Imam Malik daga cikin usul din sa na farko shine alqur'ani. Imam Malik yana yin hujja da alqur'ani, yana kafa hujja da alqur'ani, yana gina hukunci akan wata aya ta alqur'ani. Wannan ya hadu da sauran manyan wato sauran malaman musulunci anan wajen lura da la'akari da alqur'ani mai girma a matsayin asalin usul. Kuma ana ganin cikin malamai babu wanda yafi mika wuya da sallama wa littafin Allah yana kafa hujja da nassin alqur'ani ko zahirin alqur'ani irin Imam Malik. Sannan yana la'akari da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai fashin baki da bayanin shi alqur'ani. Imam Malik yana yin hujja ya kuma fitar da istinbadi a karkashin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai. Sannan Imam Malik yana yin hujja da ijma'i, yana yin hujja da amalu ahlil madina, duk da cewa amalu ahlil madina wani usul ne wanda Imam Malik shi kadai ne wato yake banta ko ya kadaita da shi, kuma yana la'akari da amalu ahlil madina a matsayin wani masdari na fiqhun hukunce-hukunce da fatawoyi, bayanin sa zai zo nan gaba. Sannan yana yin hujja da qiyasi, wanda wannan gaban muka tsaya satin da ya gabata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-masalihul mursala, Imam Malik yana yin hujja ko yana fitar yana yin istinbadi da al-masalihul mursala. Wa hiya al-masalih allati lam yanuss ash-shari'u ala i'tibariha wa la ilga'iha. To me ake nufi da masalihul mursala? Wato shine wasu masalahohi, ga wasu abubuwa masalahohi ne, duk da cewa shari'a bata nassanta waɗannan abubuwan a matsayin masalaha ba, kaman yanda shari'a kuma bata wurgar da waɗannan masalahohin ba. Wannan su ake kira masalihul mursala, ma'ana ga wani abu wanda yake maslaha ne, shari'a bata nassanta wannan abun ba, sannan bata wurgi da shi ba. Wannan ana kiransa, zan bada misali akai, wato masalihul mursala su ne wasu masalahohi abu kaza da abu kaza da abu kaza da ya zama maslaha, duk da cewa nassi bai zo da wannan abun ba, sannan kuma bai yi watsi da wannan abun ba, to ana kiran wannan maslaha mursala. Imam Malik yana yin yana istinbadi ko ya gina wani hukunci akan wannan ka'ida ta maslaha mursala. Yanzu bari mu bada misali kamar street light. Ai maslaha ce mursala street light, ai ba wani nassi da yace a sa wa titina street light ko a sa irin abin nan yawa ita ce da danja ko, ai ba wani wanda yace ko kuma a sa danja ta bada hannu ta tsaye da wannan ta ce wannan ya wuce da sauransu. amma maslaha kuma sannan babu nassin da yace kar a sata, babu nassin da yazo yace a sawo titina street light ko kuma a sa danja ta dinga ba mutane hannu. Amma sai aka gano akwai maslaha na a bar wannan na'ura ta zamanto tana controlling din mutane ta ba wannan hannu ta dakatar da wannan, babu nassin da ya jefar da wannan, duk da babu nassin da ya nassanta wannan, wannan ya zama wato street light da makamantan irin wannan ta zama maslaha mursala. Wala ta'arada nassan thabitan, sannan ya zama wannan maslaha mursala din bata ci karo da wani nassi thabitan tabbatacce ba min nususin shari'a daga nassosin shari'ar musulunci. Fa atibaruha min usul madhhab malik, wato la'akari da aiki da wannan maslaha mursala din na daga cikin usul da aka gina mazhaban malikiya akai. Wal masalihul mursala tumathilu wahidatun min juz'iyyati usul ash-shari'a wa qawa'idha wa qawa'idha al-'amma, wato ita maslaha mursala tana musalta daya daga cikin juz'iyyat, wato wasu juz'iyyat, wasu bangarori na usul ash-shari'a, asalin shari'a, wa qawa'idha da ka'idojin shari'a al-'amma wadanda suka shafi kowa da kowa. Yanzu misali, tattara alqur'ani a cikin mushafi guda daya, tattara alqur'ani a cikin mushafi guda daya, a wannan maslaha ce mursala. Shi yasa lokacin, yanzu lokacin da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu aka zo da shawara a tattare alqur'ani wuri guda, duk da cewa alqur'anin nan ya gama sauka kuma yana rubuce a hannun sahabbai, to amma ba a hade yake kundi guda daya ba kamar yanda yake a yanzu. To sai aka ga an je jihadi, an je kamar ina jin yakin Yamama, yakin da aka je aka yaki Musailamatul Kazzab, a wannan yakin sai da aka kashe alarammomi mahaddata alqur'ani wajen guda 70, mahaddatan alqur'ani guda 70 a waqa'atul Yamama. Wannan yasa a wata ruwayar sayyidina Abubakar da kansa ya kira wasu daga cikin sahabbai kamar sayyidina Umar, yace ya kamata kaga irin wannan da ake samu mahaddatan wa'anda suka haddace shi hadda cikakkiya, ana yi musu irin wannan kisan kiyashi, kar a wayi gari wata rana kuma a rasa wani bangare na alqur'ani. Ya kamata a tattare alqur'ani guri guda ya zamanto mushafi dan tseratar da alqur'ani daga irin abin da sauran littafan da suka gabace shi suka fada. Kaga wannan dan Allah ya cika ka'idar inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, kuma kaga aka yadda da wannan shawarar maslaha ce mursala, babu nassin da yazo da ita, sannan babu nassin da ya jefar da ita. An gane wannan? Yanzu kaga wannan maslaha ce da aka kalle ta dan kiyaye addini, domin alqur'ani ya salwanta, ko wani bangare nasa ya salwanta, addinin mutane ya salwanta. Kun gane wannan? Yana daga cikin misalin maslaha mursala. Daga cikin misalin maslaha mursala shine a kashe mutane da yawa saboda mutum daya, wannan kuma saboda kiyaye rayuka. An gane ko? Eh, za a iya kashe mutane da yawa sai kashe mutum daya, haka maslaha ce. In ba dan kallon maslaha ba sai a ga ato mutum daya kuma a kashe mutum goma saboda shi, to amma saboda kiyaye rayuka, in ba haka ba to sai mutane da yawa, tunda an gano in mutum daya ya kashe mutum daya shi za a kashe shi, amma in suka yi taron, wato taron dangi suka kashe mutum daya ba za a kashe su ba, za a ce sun yi yawa, to kaga duk wanda ya tashi yin ta'addanci kisan kai sai ya yi gayya sai ya zo a kashe mutum dan ba za a kashe shi ba duka. To amma saboda maslahar kiyaye rayukan mutane sai aka ce idan mutum 100 suka yi taron dangi suka kashe mutum daya duk a kashe su. To wannan maslaha ce mai mursala. An gane ko? Yanzu kamar shimfuda masallaci, maslaha ce mursala. An gane ko? Akwai nassin da yace sai an yi shimfuda masallaci? To akwai kuma nassin da yaje far yayi watsi da shimfuda masallaci? Ko kun fahimci maslaha mursala? Walistihsan, daga cikin ka'idojin da Imam Malik yake gina fatawa ko yake yin istinbadi a kansu, akwai alistihsan. Laqad ishtahara ala alsinati fuqaha al-madhhab al-maliki, lalle ko shakka babu ya shahara a bakunan manyan malaman mazhaban malikiya qaulahum fadin su da suke cewa tarkul qiyas wal akhaz bima huwa arfaqu bin nas ana iya ajiye qiyasi a dauki abinda shi yafi wa mutane sauki shine al istihsan an gane ko yanzu ba za a ajiye alqur'ani a dauki abinda ake gani yafi wa mutane sauki ba ba za a jingine sunnar annabi a ce ai ga wani abu yafi sunnar annabi sauki bare a ajiye ba za a ajiye ijma'in al'umma a dauki wani abu a ce yafi sauki ba amma ana iya su a mazhaban malikiya ya shahara a bakunan malaman mazhaban malikiya cewa ana iya ajiye qiyasi a dauki ainihin abin da shi yafi wa mutane sauki to wannan cewa a ajiye qiyasi a dauki abin da yafi wa mutane sauki isharatun ila aslil istihsan wannan yana nuna asalin wannan ka'ida ta istihsan istihsan shine ganin abin da shi yafi kyau a yi amfani da shi li'anna al-istihsan fil madhhab al-maliki saboda istihsan a mazhaban malikiya ana yin sa ne kana li daf'il haraji an-nashi'i min iradil qiyas ana amfani da al-istihsan ne a mazhaban malikiya saboda tunkude wato tsanani da takura da wato matsi na qiyas na wato wanda a ka'idar qiyasi ta zo da shi ai anna ma'anal istihsan ma'anar istihsani talabul ahsan lil ittiba shine a nemi abin da shi yafi kyau sai a bi shi wannan shi ake kira da al-istihsan a duba ga wata mas'ala alqur'ani bai magana akan ta ba babu wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana akai malamai ba su ijma'i akan ta ba kuma kila ma babu wani qiyasi sahihi to sai a duba wace hanya ce tafi kyau sai a dauka abi wannan shine istihsan an gane ko inda alqur'ani yazo da wata hanya to wannan hanyar da qur'ani yazo da ita ce mafi kyau inda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da wata hanya kun zo za ku tafi sai aka ce to za mu je daga nan zuwa za mu je kumbotso to sai a duba cewa wace hanya ce tafi kyau wanda za a bi zuwa kumbotso inda akwai wani nassi na alqur'ani da yace abu ta hanya kaza to wannan hanya ita za a bi tunda nassin alqur'ani yayi magana akai inda akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tazo tace abi ta guri kaza to wannan abin da sunna ta tabbata shine yafi kyau nan za a bi inda akwai ijma'in malamai cewa abi ta wuri kaza yafi kyau to sai zama babu wannan to kuma gashi za a je kumbotso yanzu ka'idar istihsan sai a duba wacce hanya ce tafi sauki tafi kyau sai aka ce abu ta guri kaza tafi sauki tafi kyau to wannan shine istihsani to sai a gina hukunci akan daga yanzu duk wanda zai je kumbotso ya bi ta wuri kaza me dalili ina hujja cikin alqur'ani ya ce babu ina hujja a cikin hadisi da ya nuna lalle sanan a ce babu malamai ne suka ijma'i a ce ba su bane suka ijma'i amma akwai wata ka'ida ta istihsan akan ta aka gina wannan matsala an gane al-urf wal 'ada akwai wata ka'idar ita ma da mazhabin malikiya suna gina hukunci akan ta shine al-urf wal 'ada wato urfin mutane abinda mutane suka saba wal 'ada da kuma al'adar mutane innal urfa lalle abinda mutane suka tashi suka bude ido suka saba da shi asulun shi ma wannan wani asali ne min usulil istinbat daga asali na ka'idojin da ake yin istinbati a fitar da hukunci ta karkashin su inda malikin a wajen imam malik shi imam malik yana amfani da ka'idar al-urf wal-ada abinda mutane suka saba indai bai ci karo da shari'a ba shikenan sai a gina hukunci akai al'adar mutane in bata ci karo da shari'a ba sai a kyale mutane a kanta yanzu kaga al'adar mutanen mu ita ce mutun ya sa riga ila ya sa dogo riga da wando da hula ko ya sa shakwara da jamfa da wando da hula urfi ne na al'adar mutane ila yanayin abincin da muke ci urfin mu ne ko al'adar mutanen malam Bahaushe in kaje za ka ga yana amfani da tuwo yana amfani da kaza da kaza al'adar sa ce yanzu kaga in ya auri mace irin wannan abincin zai bata yanzu aka zo ana rigima tace ba za ta ci ba, to sai a ga ita yar wani gari ce, sai a ga daga Enugu ya auro ta, sai a ce a to gaskiya sai a ce to gaskiya ka dinga zuwa kana samun mata abu. Amma a ce aina a ce a yar cikin garin Kano ce, amma ba ta cin to eh ba ta cin kaza da abincin a ce a wato wannan gaskiya urfin al'adar mutanen Kano wannan shine abincinsu. Innal urfa aslun min usulil istinbadi inda Malik wa qadim banat alayhi ahkamun kathiratun, akwai hukunce-hukunce masu tarin yawa da aka gina su akan al'urfu wal ada. Yanzu ka ba tela dinki sai ki dinka yace sai ka kawo zare. Yanzu a al'adar mu wanda za a yi wa dinki shi yake siyan zare ko tela ne mai siyan zare? To akwai urfin mutanen da in ka je kuma in ka ba da dinki kuma kai zaka siyo zare. To yanzu in ka je can gurin ka ba da dinki ka ce ba za ka sai zare ba, abin ya kai har sai da kuka kai ga kotu, to yanzu a nan kotu za ta ce a urfin mutanen sai alkali ya tambaya al'ada shin wanda ya kawo dinki shi ke siyan zare ko tela ne ke siyan zare? Aka ce mu a nan al'adar mu duk wanda ya kawo dinki shi zai kawo zare. Sai ya ce to ala gafarta mallam, kana son dinki ka kawo zare ce lai dinka ba da al'adar mutane ke. An gane? La'annahu fi kathiri min al-ahyan, domin a mafi yawan lokuta yattafiqu wannan al-urfu wal-ada din ka'ida takan hadu ma al-maslaha tare da maslaha, wato maslaha waccan wanda muka gama maslahatul mursala wal maslahatu ita kuma maslaha aslun ita ma asali ce bila niza'in babu jayayya fil madhhab al-maliki a mazhaban malikiya. Mun karanta a baya cewa Imam Malik yana yin amfani da maslaha al-mursala, kenan ka kalli mazhaban malikiya ba dukkanta tun daga farko har ƙarshe an gina ta bane akan al-qur'ani da sunna kawai, inda babu qur'ani da sunna yakan yi amfani da ijma'i, in ba ijma'i yana amfani da me al-qiyas, in ba qiyas yana amfani da al-istihsan, in ba istihsan yana amfani da al-urf wal-ada. An gane ko? To ga wata ka'idar da Imam Malik shi ma yana aiki da ita, saddu zara'i, toshe hanya barna. Wa ma'anahu ma'anat saddu zara'i al-man'u min az-zara'i, wato hana bin wata wasu hanyoyi al-muwassilati wa inda za su sadar da mutum su kai shi ila al-haram izuwa haram. Wa in kanat fi asliha mubahatun, ko da yake asalin wa'annan hanyoyin halal ne amma tunda in mutum ya bi su za su kai shi zuwa ga haram, to sai aka hana bin su. Ga wata hanya nan in ka bi ta daga nan za ta bulle da kai ta kai ka masallacin mursala, sannan kuma in ka sannan dai hanyar in aka bi ta sannan tana kuma kai mutum sabon gari, misali ko tana kai mutum mashaya, kun bayyanta? To kada a ce wa mutane a ba su kofar su dinga bi tunda dai ba lalle sai iya mashaya ba, bayan da mashaya takan kai mutum zuwa masallacin murtala ko wasu wuraren, to sai a ce kaga an toshe wannan kofar, ko ma ka zagaya ta can tunda ita wacce in ka bi ta kawai masallacin murtalan za ta kai ka kai tsaye, ita wannan in an bi ta akwai yuwar kuma ta kai ka mashaya, kuma ka je kuma maimakon a ganka ka je ka yi sallah ka dawo, kuma a ganka ka dawo kana tambele. Da haka akwai wasu abubuwa da su ba haram ba ne amma tunda za su bayi zuwa ga haram. Yanzu misali kana kai manomi ne, ka noma masara da dawa, sai wani abin nan wato wani bamaguji mai kuɗi sai ya zo yana son tan 20 ko tan 50 na masara ko na dawa yanzu asali ku ciniki da shi ya halan amma sai ka ji labari kamfanin giya zai kai ko kuma giya yake zuwa yana yi yanzu sai alhana ka siyar masa duk da cewa asalin cinikin da kai da shi ba haram bane amma me siyar masa zai haifar yin giya zai haifar da aikata haram to baya halatta ka siyar masa ko kun bayyana saddu zari'a kama na Allahu azza wa jalla kamar yanda Allah mai girma da daukaka yayi hani an sabbi alihatil mushrikina Allah ya hana zagin gumakan mushrikai karka zo mutane sun yi believe suna bautawa gumakan su ka zo ka zazzagi wato gumakan su Allah ya hana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm domin su in ka zagi gumakan su a aikin banza ka zaga to su kuma za su iya zagin ubangijinka na gaske to yanzu da ka jawo su zagi Allah me ya jawo suka zagi Allah zagin gumakan su to za ka ce kakka zagi iyaye kakka zagi gumakan su me yasa saboda zagin iyayen wato zagin gumakan su zai bayu zuwa ga su kuma su zagi Allah shi yasa sai Allah ta'ala ya hana zagin gumakan mushrikai kai la yattakhidhuhu dhari'atan dan kasirki wannan a matsayin wata hanya ila sabbillahi izuwa ga zagin Allah jahalan bisa jahilci wa udwanan da zalunci fazari'atu hiya al'amru alladhi zahiruhu al'ibaha wato azari'atu ita ce al'amarin da zahirin al'amarin halal ne wa yutawassalu bihi amma fa akan sadu ta hanyar wannan halal din ila fi'lil haram zuwa ga aikata haram shi ake kira sad wato zari'a shi abin halal ne zahirin sa amma yakan ba da kofa zuwa ga haram aw yuqalu ko kuma ana cewa inna zari'ata ita zari'a hiya tawassulu shine tsanantuwa bima huwa maslahatun da abin da yake maslaha ne ila mafsadatin zuwa ga barna ma'ana kai tsani da wani abu wanda mai kyau ne maslaha ne amma in ka hau tsanin ka je can karshe kuma zai kai ka zuwa ga barna to sai a hana ka hawan tsani an gane shi hawan tsani ya halal ne mutum zai hau kan soran sa ya duba inda yake zuba ko mai gyara zai hau a hana shi a hau ina fata an gane amma matattakala in mutum ya hau ko in mutum ya bude wannan wundan zai hango matan mutane dan gidansa ya fi nasu tsayi yanzu sai a ce rufe wannan wundan asalin wundan sa ai halal ne ya bude ya ga haske ya bude iska ta shigo to amma sai ya zama na wundan yana kallon gidan makwabcinsa shi kuma makwabcin gidansa yayi kasa zai ga matarsa tana daka yaga ta fito daga bandaki da ya bude wundan duk abin da ake yi a cikin gidan makwabcin yana hangowa to yanzu kaga shi wundan bai da matsala abinda wundan ke bayuwa zuwa gare shi shine mai matsala sai a ce to rufe wundan kaka sake bude ina ba ku misalin saddu zari'a ko an gane wa saddu zara'i aidan اصل من الاصول التي اكثر الامام مالك رحمه الله الاعتماد عليها في اجتهاده الفقهي سد الذريعه توشي كفر برنا وان اصلي ne wata kaida ce daga cikin kaidojin da Imam Malik yana yawan dogaro da ita wajen ijtihadin sa na fiqh an gane sad al-zari'a al-istishhab akwai kuma wata kaida da ake kiranta al-istishhab muadda hadha al-aslu abinda wannan asalin wannan kaidar ita kuma take bayuwa zuwa gare shi take bayarwa huwa baqa'ul hali ala ma kana a kyale abiyan da yake hatta ya kuma dalilun yugayyiruhu har sai in an samu wani dalili da yazo da zai canza shi a kyale abiyan da yake har sai an samu wani dalili da zai canza shi in ba a samu wata hujja ba, ba a samu wani nassi ba daga alkur'ani ko daga sunna da ya canza, to a kyale abin yanda yake. Zai ba mu misali, wa kana malikun ya akhudhu bihi, imam malik shi ma yana yin riko da wannan. Yanzu mutum ne mujtahidi, sai ya nemi dalili cikin dalilan da za su wajabta yin azumin Rajab, sai ya rasa. An gane ko? Yana neman dalilin da zai nuna azumin Rajab wajibi ne, sai ya rasa dalilin babu. To sai azumin Rajab ya ci gaba da zama a matsayin ba wajibi ba ne. Mujtahidi sai ya rasa wani dalili da zai dogara da shi akan salloli biyar din nan, wato akan karuwar salloli daga biyar zuwa shida. A gane ko? Ai akwai dalili da ya tabbatar da sallolin farilla guda nawa ne? Khamsu salawatin ibtaradahunna Allahu ala al-ibad. Salloli guda biyar manzo Allah ya ce su ne wanda Allah ya farlanta su akan bayi. Sai mujtahidi ya tafi yana ta kokarin ijtihadi ya gano ko akwai salla ta shida, sai ya rasa. To al-istishab shine a bar salloli biyar din nan yanda suke, tunda babu wani dalili da ya samu da zai canza su daga biyar zuwa shida ko bakwai ko wani abu mai kama da haka. Wannan ita ce ka'idar al-istishab, shine ainihin wato baqa'ul hal ala ma kana, a kyala halin abu yanda yake hatta ya kuma dalilun yugayyiruhu, har sai an samu wani dalili da zai canza shi. Wa kana ya'khudhu bihi Malik, imam Malik ya kasance yana riko da wannan shi ma. Daga ciki akwai shar'u man qablana, shar'u man qablana, shari'ar wanda suka gabace mu. Ma'ana daga cikin abubuwan da imam Malik ke yin hujja da su, yakan ɗauko wata shari'a ta al'ummomin da suka gabace mu ya kafa hujja da ita wajen wannan shari'ar tamu, in dai bata ci karo da shari'ar mu ba. Shi yasa suka ce shar'u man qablana. Zahaba Malikun, imam Malik shi ma ya tafi ila anna shar'a man qablana, akan cewa shar'u man qablana, shari'ar al'ummomin da suka gabace mu, al'ummar annabi Musa, al'ummar annabi Isa, shari'ar da ta gabata tasu, to takan zama shari'ar mu malam yukhalib ma sabata fi shar'ina, matukar bata saba wa abin da ya tabbata a shari'ar mu ba. Shar'u man qablana shar'un lana, shari'ar wanda suka gabace mu shari'ar mu ce, har sai an samu abin da ya saba mata. Yanzu da Allah ta'ala ce wa katabna alaihim fiha, cikin me? At-Tawra ko Injila? Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Haka hukunci yake a shari'ar mu. Yanzu zamu iya aiki da wannan ayar mu kafa hujja da ita cewa wanda ya kashe kai a kashe shi, wanda ya cire wani ido a cire masa, wanda ya cire wani kunne a cire masa, wanda ya cire wani hakori a cire masa, duk da cewa aya tana magana akan waɗanda suka gabace mu ne, saboda bata ci karo da shari'ar mu ba. An gane ko? To imam Malik yana amfani da wannan, shari'ar mu bata yi magana akan abun ba, amma waɗanda shari'ar wanda suka gabace mu ita sun tayi magana akan wannan matsalar, kuma wannan abin bai ci karo da tamu shari'ar ba, to ana aiki da shar'u man qablana. Imam Malik yana amfani da wannan. An gane ko? Abu na gaba mura'atul khilaf, ko la'akari da sabani. Min bainil usul التي اختلف المالكية بشأنها, wato daga cikin ka'idojin da ita kanta malikiya ta samu sabani game da al'amarin wannan ka'idar, ita ce qa'idatu mura'atil khilaf, ka'idan nan ta la'akari da kuma lura da al-khilaf sabani. Fa minhum, daga cikin malikiya, man addaha min al-usul, akwai wanda ya kirga ta tana daga cikin usul, ma'ana tana daga cikin ka'idojin da malikiya suke tafiya akai, wa minhum daga cikin su man ankaraha, akwai wanda ya inkarin wannan ainihin wato abunan mura'atul khilaf. Wa ma'ana haka, san ma'anar mura'atul khilaf, i'malu dalilin, ayi aiki da wani wata hujja, wani dalili, fi lazimin madlulin, a cikin wani abu wanda yake lazimi kuma yana da dalili. U'umila, duk da cewa an yi aiki da dalilun akhar, u'umila an yi aiki bi dalilin u'umila dalilun akhar, duk da cewa an yi amfani da wani dalilin daban, fi naqidihi, wajen kishiyar abinda wancan dalilin ya faɗa. Bari in bada misali, kamar a ce aikata abu kaza a wani ra'ayin, wasu suka ce wajibi ne, wasu suka ce a'a mustahabbi ne. Ai, ana samun irin wannan matsalar, wani malamin ya ce abu kaza wajibi ne, wani ya ce a sunna ne ko mustahabbi. Misali, al-muwalatu fil wudu'i. Ai, akwai al-muwalat a cikin alwala ko? Al-muwalat shine jerantawa ko yi lokaci guda. To al-muwalatu fil wudu' da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i dukkaninsu sun tafi akan al-muwalatu sunnatun. Amma Imam Malik ya tafi akan al-muwalatu wajibatun. Aga mura'atul khilaf. To yanzu menene mura'atul khilaf? Hanafiya, Shafi'iyya sun tafi akan cewa al-muwalatu sunna ne. Malikiya sun tafi akan al-muwalatu wajibi ne. To menene mura'atul khilaf fi hadhihi sura? Shine takunu bil fi'l. Wa'incan sun ce al-muwalatu menene? Sunna. Imam Malik ya ce al-muwalatu me? To kai al-muwalatu mana duka huta. Shine mura'atul khilaf. An gane ko? Wannan yace haram ne, wannan yace makaruhi ne, to duka hakura kakka yi mana. Tunda dukkanin su babu wanda yace da yake yi. Shi da sai dai wannan ya tsaurara yace abun haram ne, saboda wani dalili da ya dogara da shi. Wannan shi kuma sai yace a'a, abun bai kai haramci ba, shi a wajensa makaruhi ne saboda dalili kaza. To kai a wajenka duka basu. Shikenan. An gane mura'atul khilaf? Haka wancan al-muwalat, Hanafiya ko Abu Hanifa, Imam Shafi'i suka ce sunna ce. Imam Malik yace wajibi ce. Dukkanin su waye yace kar ayi? Ba wanda yace kar ayi. Kawai sai dai shi Imam Malik yana ganin yin ba ka da zabi dole ne, wajibi ne. Su kuma suna ganin a sunna ne. To in kai duk ba ka wuce gurin ba, shine mura'atul khilaf. Abu Gadda, to wannan shine mura'atul khilaf. Amin. Ka duba sharhi, wato sharhu hududi Ibn Arafa lirrasa'a, mujalladi na ɗaya, shafi na 263. Fa hadhi, waɗannan abubuwa da kaji an lissafa, al-Qur'an, as-sunna, aqwalu sahaba, al-ijma, al-qiyas, al-masalihu al-mursala, al-istihsan, al-urf wal-ada, saddu zari'a, al-istishab, mura'atul khilaf, mura'atul khilaf 11. To wa'annan hiya ummahatu usul Malik, sune jigo, sune ginshikai na ka'idoji ko asalin da aka gina mazhaban Imam Malik akan su. Karka zo ka dinga zargin Imam Malik ka ce ya faɗi abu kaza ba shi da hujja. Ka gane cewa ba ko da yaushe yake yin hujja da Al-Qur'ani, in bai samu hujja Al-Qur'ani ba yakan dawo sunna, in bai samu ba sunna yakan dawo ijma'i, in bai samu ijma'i ba yakan dawo qiyasi, in bai samu qiyasi ba fa yana dawowa al-istihsan, in bai samu ba yana dawowa al-urf wal-ada, in bai samu ba yana dawowa maslahatul mursala, in bai samu ba yana dawowa al-istishab, in bai samu ba yana dawowa sadduz zara'i, in bai samu yakan dawowa mura'atul khilaf. Akwai kuma amalu ahli al-Madina. Fahadi yake cewa hiya ummahatu usuli Malik rahimahullah, wayannan sune jigo da Imam Malik mazhabinsa ya ginu akan su, وهي أصول بعضها مجمع على اعتمادها وإن قائدوجن wasu daga ciki duk malamai sun ijma'i akan dogara da su baina al-mazahib zakalin mazhabobi ma'ana wayannan cikin wayannan qawaid din da muka karanta akwai wanda dukkan sauran mazhabobi ma suna dogara da su suna yin hujja da su وهي الكتاب wanda gabaɗe mazhabobi sun yi ijma'i akan su sune akwai al-kitab al-qur'ani wannan ba mazhabar da bata yin hujja da al-qur'ani والسنة ده سنة والإجماع ده إجماعي والقياس ده قياسي وإنم مجمع عليها دك معلم مذهبو بي دك مذاهب الأربعة ده سورة مذهبو بي ما سين إجماعي أكام ودنا والقياس وأخرى سورة كما كاجو قداهو وإنم سوني أكا إجماعي كو تو أكو كما إلن سؤال مصالح المرسلة الاستهسان العرف والعادة صد الزرائع الاستصحاب شرع من قبلنا مراعاة الخلاف وإنن سوكما شين معنى وأخرى وسوكما يشاركها باعتمادها بعض المذاهب وسدقة شم مذهبو بين سنيتاريا وجن يندو قرادسو وجن دو قرودسو غير أن مالكا ضد تواشي إمام مالك انفرد عن كل المذاهب shifa ya kadaita daga sauran mazhabobin duka bi itimadi ijma'u ahli al-madina bi itimadi da dogara da wata kaida ta ijma'u ahli al-madina aw amalu ahli al-madina wannan kaf a cikin mazahibul arba'a babu wanda yake yin hujja da wato amalu ahli al-madina ko ijma'u ahli al-madina sai imam malik wayancan hudun farko sauran mazahib sun hada akan su wasu daga ciki kuma mazhabobin sun yi tarayya a cikin su amma akwai wani guda daya da Imam Malik ne kadai yake tafiya akan wannan kaidar wajen bada fatawa yana bada fatawa da malam wato abinda malaman Madina suka fada shine amalu ahli al-Madina aslan min al-usul allati bana al-madhhab alaiha wannan wani asali ne wata kaida ce daga cikin asalin da wato aka gina mazhabar ko Imam Malik ya gina wannan mazhabi akai wa kasurat tashni'u alai duk da cewa maganganu waɗanda suke wato na ganin rashin dacewa wato sun yawaita akan Imam Malik wa ala talamizi mazhabihi da almajiran mazhabarsa min ajali hadha al-asli an yi ce ku wato abuna ce ku ce ya yawaita akan Imam Malik da daliban mazhabarsa akan wannan ka'idar ta ijma'u ahli al-Madina ko amalu ahli al-Madina ka duba al-Imam Malik shafi na 272 falna'tarid bi shay'in min at-tafsil falna'tarid bi shay'in min at-tafsil ma yata'allaqu bi hadha al-asl Malik ya cewa zamu dan kawo wani abu a fayyace da yake da alaka da wannan asalin wato shine amalu ahli al-Madina ko ijma'u ahli al-Madina na ba ta gane ina ganin sai mu tashi zai kawo magana mustaqilla ma'ana zai kawo wata magana akan shi wannan ka'ida da Imam Malik ne kada yake tafiya akan ta ta amalu ahli al-Madina ko ijma'u ahli al-Madina an gane insha Allah sai mu tashi akan wannan gabar zai kawo mana wasu ƴan bayanai a karkashin wannan amalu ahli al-Madina din insha Allah inda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin amin